الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يبول قديا قال الله سبحانه وتعالى يساك هدمو wannan yammaci na litinin 6 ga watan Rabi'in al-akhir a shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 26 ga watan 1 a shekara ta 2015 al-lisafi miladiya. A yau za mu tashi a darasinmu na 24 a karatun littafin Tajridut Tauhidil Mufid na Malam Ahmad bin Ali Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Makon da ya gabata malamin ya gaya mana wasu abubuwa da suka shafi irin kuskuren da ko kuma kaucewar da masu shirka suke ta bangaren irin mummunan zaton da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tsaya inda yake cewa fa amma man la yashghaluhu sam'un an sam'i, mun ga wannan gunko haka ne, za mu tashi inda yace wa alam, yawa yace wa alam anna al-khudu'a wa ta'alluha alladhi yaj'aluhu al-'abdu li tilka al-wasa'it qabihun fi nafsihi kama qarrarnahu. Kasani anna al-khudu'a cewa kaskantar da kai, wa ta'alluha da kuma bauta, shine abin da ake nufi da ta'alluhi, a dauki ilahi ta'allaha lahu ay ta'abbada lahu alladhi yaj'aluhu al-'abdu li tilka al-wasa'it, irin wannan abubuwan guda biyu da risinawa da kuma bauta dai da ake da shi mai bauta yake sanyawa waɗannan wato ƴan tsakani din, shine alwasa'it, shamaki ko duk abin da ka sa tsakaninka da Allah. Yace qabihun fi aqlihi, wannan abun a ƙashin kansa mummunan abu ne, mummunan abu ne hatta a ƙashin kansa, shine ma'anar fi nafsihi, kama qarrarnahu, kamar da muka tabbatar da haka a baya. Ishi lasiyama, musamman ma, shine ma'anar lasiyama, musamman ma, idza kana al-maj'ul lahu dhalika, idan shi wanda aka sanya wa wannan abun, wannan haƙin wanda aka yi bautawa din, in ya zama abdan lil malik al-azim ar-rahim al-qarib al-mujib, ma'ana abun ya fi muni idan ya zama shi wanda aka ɗauka ya zama shi ne wasita ɗin, wannan shamakin da ka sa ko tsanin da ka sa tsakaninka da Allah, in ya zama bawa ne, bawan kuma lil malikil azimi, ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne sarki mai girma, ar-rahimi mai jin ƙai, al-qaribi makusanci, al-mujibi kuma mai amsa wanda ya kira shi. Indai za ku kula sakamakon abin da muka karanta a baya, duk kalmomin nan da ya ambata suna da madalolinsu, akwai dalilin da ya sa ya kawo su, ko domin ana sanya wasita ne ko tsani tsakanin wani da wani, kamar da malamin ya bayyana mana, idan wanda za a je gunsa din bai sani ba sai a kai masa, Allah ku ba haka yake ba, idan wanda za a je gunsa din baya ji, Allah ku ba haka yake ba, in wanda za a je gunsa din a nesa yake, Allah ku a kusa yake. To shi yasa ya jero waɗannan abubuwan, al-malikil maliki al-azimi ar-rahimi al-qaribi al-mujib. Abin da yake faɗa anan shine mutum ya ɗauki wani ko ɗan adam ko kuma duk dai abin da ya ga dama ya sa shine tsanin sa zuwa ga Allah, sai ya riƙa bautawa wannan abin, shi tsanin ya bar Allah subhanahu wata'ala. Ishi to wannan abun a ƙashin kansa, shi kansa mummunan abu ne. Ishi musamman ma idan shi wanda aka bai wannan haƙƙin, wanda aka ɗauke shi shine ɗan tsakani ɗin ko tsani, in ya zama cewa bawa ne na Allah, me yasa ya faɗi wannan? Don ya fito da maganar cewa la'alla shi ma yana neman kusanci zuwa ga Allah, domin in ba haka ba ma idan ma komai ma bawa ne na Allah domin ubudiyya iri biyu ce akwai ubudiyya wanda mutum yake yi a matsayin sa na ganin dama akwai ubudiyya kuma ta tilas duk wanda yake bautawa Allah da zabin kansa bayan shari'a ta Allah to nan ubudiyya ce ta da'a wanda Allah madaukaki ya yaba wa duk mai yin wannan abu duk mu'minin insha Allah suna ciki wanda ko ya ki bautawa Allah to bawan Allah ne ko ya ki koya so to nan me yake nufi me yasa yace la siyama idza kana al maj'ulu lahu dhalika abdan lil maliki al azimi har zuwa karshe dan ya nuna cewa la Allah shi wanda aka dauke shi a matsayin tsanin nan shi ma yana bautawa Allah din mun hango wannan abun a ciki kamar maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari akan ta a suratul isra'i dangane da mutane da suke bautawa aljanu Allah madauki a cikin suratul isra'i yana cewa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdura Abdullah ibn Mas'ud a sababin wannan nuzulin wannan ayar yana cewa da akwai wasu mutane ne suna bautawa aljanu sai su aljannin suka musulunta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaikal ladina yad'unahum haula'il mushrikun fahum anfusuhum yabtaguna ila rabbihimul wasilata shine ma'anar ayar wadancan wadanda su mushrikan nan suke kira suke bautawa ba Allah ba to su kansu suna neman wasila tsani zuwa ga Allah kun fahimci wannan idan an dauke su a matsayin tsani to su ma suna daukar tsani amma wannan tsani tsanin da ya halatta al wasila mun karanta a baya abinda ake wanda ita shine me duk abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah shine da'ar Allah subhanahu wa ta'ala musamman ko kuma roƙon Allah da wani abu da ya dace kamar da sunna ta tabbatar mun yi magana kuma akan wasila ko ba nan bane a wani darasin ne la Allah ko babin tawassuli me ake ce ma tawassuli tawassuli shine ka sanya wani abu tsani tsakaninka da Allah ma'ana ka ce ya Allah dan kaza kai mun kaza to wannan ana yi da abubuwa uku ne a shar'ance dai ka roki Allah da sunayensa ko siffofinsa ka ce ya Allah dan sunanka kaza kai ne ar-rahimu kai jinkaina kai ne ar-razzaqu ka bani arziki kai ne al-fattahu ka bude min nasara a cikin duk abubuwan da na sa gaba kai ne al-alimu ya Allah ka bani ilimi makamancin haka ko siffofin Allah abu na daya kenan nau'i na biyu shine tawassuli da kyawawan ayyuka da mutum ya aikata ka duba wani aiki da ka aikata mai kyau sai ka roki Allah ka ce ya Allah wannan aikin da nayi in nayi shi domin ka da ikhlasi ya Allah ka bani kaza wannan shi ake nufi tawassuli bil amali salihah wannan sababin sa ko dalilin sa mun sani akwai kissar mutanen nan uku da suka tafi ko suna cikin tafiya sai suka shiga wani kogo saboda hadiri ya taso sai dutse ya zo ya toshe musu kofar kogon suka kasa fitowa wannan kisa duk kun santa ɗayan su ya ba su shawara cewa abin kuna so ku fita daga wannan wuri to kowa daga cikin ku ya ambaci wani aiki da ya aikata ya san yayi shi domin Allah sai ya roki Allah ce ya Allah in nayi domin ka wannan aikin to ya Allah ka fidda mu daga wannan yini to sai suka yi daidai da daidai wannan yayi da kaucewa zina wannan yayi da girmama iyayensa wannan yayi da rikon amana duk suka roki Allah subhanahu wataala Allah ya fidda su wannan duk kun sani to na uku shine tawassuli da neman Allah madauki ya biya ma bukata ta hanyar addu'ar mutum salihi mutum da ka amince salihi ne kana masa kyakkyawan zaton mutumin kirki ne sai ka ce da Allah ya sa ka a addu'a ya rike ma addu'a to wannan shi ma ko in ce ita ma hanya ce mai kyau ya halatta a shar'ance ka ce wane yi min addu'a to waɗannan su ne hanyoyi uku ko ka roki Allah da sunayensa da sufofinsa ko ka roki Allah da ayyukan kirki da kai ko da sallah da kai ta azhar sallar magriba ce ya Allah wannan sallah da ni ina roƙonka sakamakon wannan sallah in nayi domin ka da ikhlasi ya Allah ka ban kaza ya Allah domin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wajabta mana ya Allah kai min kaza don wannan shi ma ibada ce da makamancin waɗannan abubuwa ne Allah madauke samun dace to Allah madauki sai ba mu labari anan wadancan su ma aljanu din sai su ya zama suna neman irin wannan wasila din zuwa ga Allah to wane ne yafi kusa inji Allah fa ayyuhum aqrabu ayyuhum aqrabu wane ne yafi kusa ga wadancan su sun sa wannan su ne tsani su kuma wanda aka sa tsanin sun juya sun musulunta suna bautawa Allah ashe wannan na bayan ya bata lokacin sa kuma ji wannan abu to wannan abun mutun ya sanya tsani tsakaninsa da Allah dan tunanin Allah ba zai amsa masa ba ko Allah ba zai karbi ibadarsa ba sai ta hanyar wannan tsanin to a kashin kansa wannan abun mummunan abu ne musamman idan abin da aka bewa wannan haƙƙi din ya zama bawani na Allah Allah ya sa mun gane yanzu to sai ce wa mamlukan lahu kuma ya zama abin mallaka ne ga Allah din kama qala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم دعوني بابا مسهلي باب واندي كألا إيا سا مسهلي مسهلون مسهلي مالا ابن القيم ينا سوى باب misalin da yake ratsa jiki irin misalin da aka yi wa mutum da shi kansa idan abu ya shafi haƙƙin Allah in an gaya maka ayoyi karkai kaza karkai kaza Allah baya son kaza ba kowa ke fahimta ba sai mai hankali to amma in aka zo aka sa misali kuma misalin sai aka sa da kai kanka cewa lura da hali kaza zaka yadda ai ma kaza zaka yadda ai ma kaza za ai ka yadda ai ma kaza sai ka ji cewa abin nan yayi muni ba za ka yadda ba ai ba kuma ta ba yan kwanaki mun irin wannan misali ko a ce mutum misali da shi ya ji da kansa ga wani ya zo za su yi musharakar matarsa wani misali ai mun ji duk munin wannan irin abun to dan me za mu yi wa Allah to shine nan gashi a ayar alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana irin wannan misali mu saurara mu ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daraba lakum mathalan ya buga muku misali asalin daraba anan bi ma'ana ja'ala a karatun ko a fassarar zaure a hausance ana fassara daraba lakum mathalan cewa Allah ya buga muku misali saboda an fassara daraban ne fassara direct fassara shine a ce bugawa amma in ba haka ba asali a larabce al-amthalu tudrabu bi ma'ana tuj'alu dan haka ad-darbu anan abinda ake yi shine ja'alu kenan kaga in zaka fassara da Hausa kace Allah ya sanya muku wani misali wani kwatance yayi muku wani misali gashi menene misalin yace min anfusikum daga ku kanku min dinnan ibtida'iyya ce ma'ana daga kashin kanku wani misali ne za a sa domin ku hankalta an yi wannan misalin ne wajen lura da ku kanku ku kalli kanku ku gani Allah ya tambaya hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fima razaqnakum shin kuna da wasu abokan tarayya shine min shuraka'a dinnan min dinnan tatawallulin nafiin ne shin kuna da wani ko wasu abokan tarayya mimma malakat aymanukum daga abinda daman ku ta mallaka ma'ana daga abinda kuka mallaka na bayi kuna da bayi a cikin bayinku da suka yi tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abinda muka arzuta ku fa antum sai ya zama cewa ku da su fihi a cikin wannan abinda aka mallaka muku ko kuka mallaka din sawa'un daidai kuke tare kuka mallake shi takhafunahum kuna tsoran su su yi infiradi su ware su mallaki abin su kadai ka khifatikum anfusakum kamar da kuke jin tsoron kawunan ku ku a matsayin ku na yaya babayi ba fanke wannan misalin ba ko eh ba sosai ba eh saboda ai fassara yana tafiya da fassara ne Allah madauki yana magana da larabawa a lokacin da suka mallaki bayi suna da bayi ai mutum yakan samu bawa ce wannan bawansa ne yana masa hidima kuma ya mallake shi ana yaki a yi jihadi a samu ribatattun bayi kuma a zo da su a mallaka har a je da su kasuwa a sayar yadda ake sai da tumaki haka ake sai da su a wannan lokaci amma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimar sa a wannan addini na musulunci ya ta bude kofofin yantawa ana ta yantawa a ya zama cewa da laifi mutum kadan zai yi sai a ce yayi kaza ko kuma dai wani laifi sai a ce ya yanta bawa wannan ya nuna mana hanyoyi na fita daga wannan abu to zancen dai shine mutumin da yake da bawa kaddara kai ne kake da bawanka sai Allah ke tambayar ka shin a kana da wani abu da kukai tarayya da kai da bawan nan zaka so a ce da kai da bawanka abinda ka mallaka a ce tare kuka mallaka akwai wanda zai so wannan da shi bawan yauwa kai da bawanka sai a ce da kai da shi komai naku iri ɗaya ne amma kuma mallakar mata ku ce sharing kuke yi motar ka misali ka ta da mota zaka zo ka tafi sai bawan sai ya zo ya ce a mallan sako ni zan tafi daurin aure da wannan motar yanzu dan ta mu ce ni da kai bawan ka ne kai ka mallake shi zai yi ko ka shiga cikin gida sai ka gan shi wurin matar ka ya aka yi kai me kawo ka nan ai matar mu ce sai baka wannan amsar zaka yadda da wannan kuma shifa mallakar ka ne kai ka mallake shi ku kalli wannan wurin sosai anan misalin yake kai ne ka mallake shi shi yasa aka ce bawa bawa mallaka ne ku fahimci wannan to bawan nan da ka mallaka kuma ga wani abu sai ya zo ya ce maka da kai da shi duk tare kuka mallaki wannan abu ai babu wanda zai yadda da wannan haka ne to ku duba wata hikima kuma da fasaha da balaga ta Allah subhanahu wataala a wannan wurin sai yake cewa min shuraka fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku bai ce fi ma malaktum ba dan ya tuna maka cewa duk abin da kuke da shi din mu muka baku ba ku kuka mallaka da kanku kuka insha'in sa kuka farar da shi ba a'a baiwar Allah sai ya baku abubuwa wannan yana da mota wannan yana da gida wannan yana da mata kaza wannan yana da shago wannan yana matsayinsa kaza wannan matsayinsa kaza wannan yana da aiki iri kaza duk ba mallaka bane Allah ya bamu to sai a ce kana da bawa kuma shi ma mallakar ka ne sai ya zo ya ce waɗannan abubuwan naka duk kun yi tarayya da kai da shi za ku riƙa yi kowa haƙƙi ɗaya ne da shi a kansa ba maganar fa ka san masa ba ko ka taimaka masa a'a shi ma yana ji mallakarsa ne kamar yadda kake ji mallakar ka ne za ku yadda da wannan to shi ne Allah ke tambaya har yake ƙarin bayani yake cewa fa antum fihi sawa'un da ku da su fihi ai fi wannan abin da muka arzuta ku fi din tana koma zuwa ga ma din domin ma mausula ce ai fi shay'in ladhi razaqnakum wannan abin da muka arzuta ku to a cikin sa a ce ku da bayin naku ɗaya kuke yadda kake ji gida naka ne haka bawan yake ji gida nasa ne yadda kake ji matar gidan taka ce haka bawan shi ma yake ji matar gidan tasa ce ai kaga ba za a shirya ba to shine sai Allah madauki yake kwatanta mana sai ce kai banda ma wannan sai ce takhafunahum ka khifatikum anfusakum kuna tsorace musu cewa su yi infiradi da mallakar wannan abun ma'ana kuna tsoron wannan musharakar kuna kyamatta ba kwa so kamar yadda a tsakaninku ku ƴaƴa waɗanda ba bayi ba wanda ma ba bayi ba kuna tsoron wannan musharakar kun gano wannan misali yanzu kawai kana zaune a gida kamar misali da muka yi wancan kara sai mutum ya zo ya ce ai wannan gidan da kai da shi kuka mallaka tare haka kawai ko ya tsaye da kai ya ce wannan motar taku ce ku biyu ba wai sai tasa ba a taku ce ku biyu kaga shi ne musharaka dama wannan kuma ba bawa ba fake nan haka kawai makoci ne aboki ne da shi ma da ne yantacce ai kuna tsoron wannan shi ma ba kwa so to shi ne sai zai yiwu ku ɗauki bayin kuma ku yadda su ɗauki wannan matsayin bayi mallakar ku ne ko kuka mallake su za ku haƙura a ce su zo su ce suna musharaka da ku a mallakar abin da kuke da shi to yadda kuma ya zama cewa daidai wa daida kuke kuna tsoron su mallaka kamar yadda kuke tsoron ƴan uwanku ma waɗanda ba bayi ba akan wannan irin mallaka yanzu an gane ayar insha Allah akwai ɗan adam ɗin da yake da wata amsa banda a'a babu a'a babu dan adam da zai dade cewa ya yadda bawan sa da ya mallake shi ya zama sun yi musharaka wajen mallakar abin da yake nasa ne to yau ko aboki duk yadda kuma kuke duk yadda kuke da aboki duk kutu da kudu da kuke ba za ka yadda ya zama kai ba banda ma aboki ga da da ka haifa jininka zaka ji akwai abin da yake naka daban nasa daban ko a shar'ance da in ya dauki kayan babansa ba izini sunansa sata amma uba in ya dauki kayan dansa ba komai ko Allah ma dauke sauki to kun ga idan har wannan irin alakar ba za ka so a ce an yi musharakar mallakar abu daya ba to ya za a yi bawan da ka mallake shi ka je ka soyo shi sai ya zo ya zama shi ma ya yi musharaka da kai ya haɗu ya yi tarayya da kai a mallakar abin da ba ka san a ce abokinka ma ya yi tarayya da kai a cikinsa insha Allah an gane misali to in haka ne dan me za a dauki waɗannan su ma waɗanda bayi ne na Allah wannan shine dalilin sai kawo mana wannan misali shi yasa ce la siyama idza kana al maj'ul lahu zalika abdan lil malik al azim ko yawa dan me ya kawo wannan domin ya tuna maka cewa ashe waɗanda suke daukar bayin Allah suna sanya su tsani sai a roki wani bawan Allah ko waliyi ko annabi ko mala'ika ko shehi ko wanene ko menene a rika roƙonsa maimakon a roki Allah a bauta masa maimakon a bauta wa Allah to ai wannan irin abun akai ka zo ka samu wani abu ne wanda mallakar Allah ne haƙin Allah ne a bauta masa shi kadai sai ka zo ka dauki wani ka bashi tarayya a cikin haƙin Allah Allah kuma shi ya mallaki wancan din ya mallaki wannan ai mun gane wannan abu to idan ku kun kyamaci wannan a jikinku ko a tsakaninku ya za a yi ku so wannan dangane da Allah subhanahu wataala Allah sai mun gane to shine akwai wata magana da malam Al-Qurtubi yayi a tafsirin sa akan wannan aya bayan ya kawo misalan da ƙarin bayani sai yake cewa wa hadhihi al-mas'ala wannan mas'alar afdalu للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه فهمتر wannan mas'alar tafi a ce dalibi ya haddace katan littafi a fiqhu inji fa kun ga magana irin ta malamai kenan malam Qurtubi ne ya faɗa tafsirin sa da ka haddace misali yanzu ka a ce ka haddace ahlari ka haddace ashmawi iziya risala askari lawali da thani ma a ce duk ka haddace su a kanka to da ka haddace waɗannan gwanda ka fahimci wannan matsala inji malam Qurtubi ga ƙarin bayani sai yake cewa li anna jami'al ibadati albadaniya domin ku dukkan ayyukan jiki da dan adam ke aikatawa da jikinsa la tasihhu illa bi tashihi hadhihi almas'alati fil qalbi duk dan adam duk aikin da zai yi na jikinsa to aikin nan ba zai inganta ba sai idan wannan abun ya inganta a zuciyar dan adam cewa Allah ne kadai ya cancanta a bashi haƙƙin nan na bauta babu wani wanda zaka dauke shi a zuciyar ka sa shi irin yadda Allah yake ka sa shi a zuciyarka kamar yadda Allah yake mun gane wannan shi yasa sai ce fafham dalika ka fahimci wannan maganar inji malam Qurtubi wannan magana ya kamata a haddace ta lalle ma'ana wannan mas'ala da a ce mutum ya haddace manya-manyan littafan fiqhu gwanda a ce ya fahimci wannan tafi wannan abu muhimmanci domin kuwa duk abin da za ka yi na aiki da jikinka to ba zai inganta ba sai ka samu ingancin wannan abin a zuciyarka ma'ana da mutum ashe kenan kun ga malam Qurtubi yana cikin wanda suka faɗi wannan maganganun tintin kafin Ibn Taymiyya da za a zo a ce su Ibn Taymiyya ne suka kawo wannan maganar ba Ibn Taymiyya ya fara faɗin wannan ba wannan maganar cewa da sallarka da azuminka da hajjinka da zakkarka in ba tauhidi ba za su karbu ba Allah baya so wannan abun haka yake idan har a zuce ka yadda ka bauta wa wani wanda ba Allah ba to ko kai sallah fa Allah baya so wannan shine dalilin da yasa malamai suke mai da hankali akan maganar tauhidin nan wallahi ba magana wasa bace duk wanda ya rasa ta tofa addinin nasa ne duk babu ya tafi gaba daya ko ladan komai ba zai samu ba saboda me ya dauki wani wanda ba Allah ba ya bashi matsayin Allah Allah ku baya san shariki kamar yadda baka san shariki to ina ga a ce sharikin nan kuma daga cikin bayinka to shi ma dan me Allah za a bashi shariki daga bayinsa sai ka dauki wani malami ko ka dauki annabi ko ka dauki mala'ika sai ka dauke shi ka bashi matsayin Allah kuma bayan waɗannan su bayan Allah ne su kansu suna bautawa Allah Allah sa an hango zurfin abu a cikin wannan Allah mu dauke kara mana fahimta ai to ga fassara daga bakin malamin littafi da abinda ake nufi da wannan aya idza kana ahadukum idan dayan ku ya anafu yana kyamar an yakuna mamlukuhu sharikahu sharikahu ne ba sharikuhu ba ko kun san dalilin ai ko ana hawance yawa an yakuna mamlukuhu sharikahu a gyara wannan bamman ta zama fata yawa idan daya daga cikin ku yana kyamar bawansa da ya mallaka ya zama abokin tarayyarsa fi rizqihi a cikin arzikinsa da yake da shi wanda Allah ya bashi fa kaifa taj'aluna li to yaya za ku sanya mini min abidi daga bayina ku sa mun shuraka abubuwan tarayya fi ma ana munfaridun bihi cikin abin da yake ni na ware da shi ni kadai nake da wannan haƙi ne kamar Allah yana gaya maka wannan ne dan me abin da kai ba za ka yadda ai maka ba sai ka zo kai wa Allah wa huwa menene wannan ma ana munfaridun bihi din huwal ilahiyatu shine zamansa Allah zamansa abun bauta Allah shi kadai ne abun bauta babu wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah to dan me za ka dauki wani abun bauta ka hada tare da Allah allati la tambaghi li ghairi wannan ilahiyar wadda bata dace ba ga wani wanda ba ni ba wala tasluhu kuma bata inganta ba lisiwaya ga wani wanda ba ni ba dan me zakai haka faman za'ama zalika mallan yace to duk wannan fassara ce ya kawo sai ya sako ta kamar Allah ne ke fadi ai yauwa sai ya ce faman za'ama zalika duk mutumin da ya riya haka cewa zai yiwu fama qadarni haqqa qadri to lalle bai girmama ni hakikanin girmamawa ba qaddara nan ko qadara ma'anarsa ka baiwa abu alƙadarinsa kamar da Bahaushe ke cewa ai abu kaza yana da alƙadari alƙadari yana da kima yana da value yana da muhimmanci yana da daraja to duk wanda ya riya cewa yake zaton Allah subhanahu wataala ya cancanta ai masa irin wannan shirkar ka dauki bawan Allah ka bashi matsayin Allah bayan Allah ne ya mallaki wannan bawan to hakika bai girmama Allah hakikanin girmamawa ba bai baiwa Allah darajarsa ba mun fahimci wannan wala azzamani haqqa ta'zimi bi kuma girmama ni ba dai matukar girmamawa wannan ai ba rikici a kansa an fahimta to sai ce wabil jumlati kai a dunkule dai to nan zai kawo mana misalai na abubuwa da yawa na rashin girmama Allah wanda dukkaninsu sabani ne a babin tauhidi ya dunkule mana su kuma duka aqidun wasu mutane ne ya fade su a dunkule zamu ji insha Allah duk da bai fadi sunayensu ba a duka sai wasu kadan yace wa bil jumlati kai adunkule fama qadara Allah haqqa qadrihi man abada ma'ahu man dhanna annahu yusilu ilayhi ya larabcin kun yake ku bi ni musake fama qadara Allah bi girmama bai baiwa Allah darajarsa ba wane ne man abada ma'ahu wanda ya bauta wa Allah ya bauta tare da Allah yawa ya bauta tare da Allah wa ya bauta wa man yawa wannan man din kun ga muna da man nawa guda biyu a wannan jumlar to ta farko fa'ili ce ta biyu wane maf'ulun bihi mun fahimci abin fama qadara Allah man abada ma'ahu man dhanna annahu yusilu ilayhi mun gane duk mutumin da ya bautawa wani wanda yake zaton zai sadar da kai zuwa ga Allah to duk wanda ya bautawa wannan din to bai girmama Allah ba shine zancen abin da ake faɗa kenan wani mutumi da yake tsammanin shine zai sadaka da Allah ko kuma kai kake zaton shi zai sadaka da Allah sai ka bauta masa to baka girmama Allah ba baka bai Allah matsayinsa ba ai an fahimci abu insha Allah yawa qala ta'ala Allah madauki ya ce to ga wani misali shi ma misali na biyu kenan Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba mathalun an sanya wani misali ga wani misali ana kiran ku ku zo ku fahimce shi fastami'u lahu ku saurara ku ji Allah in yi magana zaka ga muhimmancin ta musamman kai bi kowace kalma ka fahimci me take nufi ya ayyuhan nasu kun ga nan bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba domin abin yana da alaka ne da waɗanda ba mu'minai ba musamman su ake so a ja hankalinsu kamar da malami suka faɗa wa hadhihi al-aya min al-amthila al-aqliyah allati daraba Allah tabaraka ta'ala fi al-Qur'an al-Karim fi iddati mawadi' aula ne da yawa mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya misalai da wasu abubuwa na hankali domin shi mutumin da ba musulmi ba baka kawo masa aya da hadisi ko ka ce masa Allah ya ce kaza dan shi bai yadda da wannan ba sai dai ka kawo masa hankali yanzu kai bawan Allah kai kaza in an ce kaza aka ce kaza da misalin kaza da misalin kaza me zaka ce kaza shi sai Allah mudike yake magana da larabawa a cikin alqur'ani sai ce afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat shin ba sa lura su yi dube zuwa ga raƙumi ba yadda aka halicce shi inda mu ne anan sai a ba mu misali da irin dabbobin da muke da su amma qur'ani tunda ana magana da larabawa sai amfani da ibil balarabe ko daga cikin abu mai kima a gunsa shine wannan raƙumin da kake gani dukiyarsa ce abincinsa a jikinsa yake za a yanka a ci za a tatsa a sha nono za a hau a yi tafiya kun ga abubuwa da yawa in kuma wanta ba suratul an-nahl Allah mulki ya jiranta mana waɗannan ni'imomin ya faɗa to ka duba ka ga Allah subhanahu wataala da ya sanya raƙumi a sahara yake rayuwa rayuwar sahara kuwa babu ciyawa a ƙasa yadda dabbobi za su ci da sauki raƙumi sai aka sanya shi kaya yake ci da take jikin bishiya ko sai Allah maɗauki ya ba shi dogon wuya saboda a nan wurin ya sa ya rayu sai zama zai ji sauki hakanan kuma abinda yake ƙasa ɗin in ya so ɗauka ba sai ya durƙusa ba daga saman yadda yake a tsaye zai sako wuyan nasa dogon nan sai ya ci daga ƙasa ya ci daga sama saboda me Allah ya raba shi da ƙasa amma ku duba ku ga mu a nan irin dabbobin da muke da su yanzu tumakinmu daban suke da irin tumakin kudancin ƙasar nan in ka tafi in ka je kudancin ƙasar nan kana tsallake Abuja kai can kudu awakinsu sai kansu dab da ƙasa saboda me can koyaushe alaima ake akwai ganye cikin sauki kowace dabba za ta ci abu mu ko a nan akwai lokacin da ba a samun waɗannan in ba lokacin damina ba babu su don haka za a iya cin kargo idan ku ka je sa abin nan irin kudu ba za ka samu kargon da karamar dabba za ta ci ba ai mun fahimci irin wannan abu to duk hikimar Allah ce to nan kuma misalin da zamu yau ga misali da Allah ya mana akan kuda shine a wannan aya din shi yasa sai Allah mace ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba iya mu'minai ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba mathalun an buga wani misali an sanya wani misali fastami'u lahu ku saurare shi ku ji innal ladhina tad'una min dunillah kun gani tunda ana magana da waɗanda ba musulmi ba sai aka ce waɗannan da kuke bautawa wanda ba Allah ba na sha gaya mana a Qur'ani da hadisi in ka ji an ce da'a kuma aka bi ta da min dunillahi to ma'anarta abada kun fahimci wannan don haka yad'una min dunillahi ma'ana ya'buduna min dunillahi ake nufi ba wai kira ba kar ka fassara ta da kira ya zama cewa du'a'u mas'ala kawai ake nufi amma nan ana nufin du'a'u ibada ne innal ladhina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke bautawa wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban lan harafi ne na nafi ta'bidi har abada ba za su iya halittar kuda ba aje a tattaro duk abubuwan da ake bautawa kun ga kuma nan an yi amfani da innal ladhina ko tad'una min dunillahi ko masu hankali ko marasa hankali duk sun shiga ciki don haka duk hankalin mai hankali in ana bauta masa a tattara duk abin da ake bautawa da gumakan da ba gumakan ba a ce su halicci kuda lan yakhluqu dhubaban allati ba za su iya halittar guda ba guda dai wannan da zai dame ka a cikin hanci hankali ya tashi yanzu ne za a tafi da mutum asibiti da guda ya shige masa hanci ko sauro to wannan halittar ala sigari hajmiha waɗannan abubuwan da ake bauta ba za su iya halittar sa ba haka ne ko Allah madauke yace innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la kine ce ila al-ayati al-aya hazuwa karshen aya hazuwa karshen aya ko cewa walau ijtama'u la koda sun taru domin wannan a tattaro duk gumakan duniya da duk abin da ake bautawa da mutun da aljan da mai hankali da mara hankali duk inde ana bauta musu su taru a ce wannan ya kawo fuffuke kaza wannan ya kawo kafa wannan ya kawo kaza ya saka masa ragaragar idan nan da ka duba a microscope kage yadda idan abin nan kuda yake a tattaro wannan ya kawo nan wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan ba za su iya ba duk abin da ake bauta ba mai iya halittar kuda inji Allah subhanahu wataala walau ijtama'u lahu ko sun hadu don su yi haka din ga karin abu kuma wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da kuda zai kwace musu wani abu ba za su iya kwatowa su karbo daga wannan kudan ba Allah yanzu ina misali yanzu kuda ya shiga hancinka yayi abin da yayi ya fito zaka iya kama shi ka kwace wannan abun ka mai da shi ba zai yi ba zaka ga kazanta ce ma kai wannan kudurar ma idan naka yayi kankantar karfin sa ba shi da karfin da zai iya gano abin da kuda ya dauka daga jikinka to wannan kuma ku mai da shi kan gumaka da ake bauta marasa hankali gunki kuda zai zo haukan ya haukan sa yayi ta wasa shi da ma baya magana baya ji baya cewa komai to da za a kwace masa wani abu shi ma ba abin da zai iya to don haka da aqil da ghairu aqil duk da kuda zai kwace maka wani abu za ka iya ba kun ga sai aka bada misali yanzu akwai dabbar da za ta iya kwace maka abu za ka iya kwatowa ko amma wannan asghar yana cikin kananan abubuwan da Allah ya halitta amma ya kwace ma ba ka iya kwata ba kaga ashe abun ba zancen karfi bane kawai to wannan abun menene misali ne sai Allah ya ce ma qadarullah haqa qadri bayan ya faɗi wancan din yace ai basu girmama Allah basu baiwa Allah girman sa da ya dace da shi ba shine ma na haqa qadrihi ya kaji bahaushe na cewa haqqan qadrihi ba haqqan qadri haqa qadrihi ne ma'ana haqiqanin alqadarin Allah basu girmama Allah haqiqanin girmamawa ba sai ce inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma azizun ne mabuwayi mai ma'anan mabuwayi in aka ce wannan ya buwaya ya gagaru kowa kenan babu wanda ya isa ya tinkare shi to haka Allah yake babu wanda ya isa ya karo da Allah subhanahu wataala saboda karfin sa saboda buwayarsa to sai yace wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace wa ma qadarullah haqa qadri nan kun ga saboda a can baya ya kawo wannan duk wanda ya hada Allah da wani ya dauki wani yake bauta masa tare da Allah ya sa shi a matsayin tsani to bai girmama Allah ba to shi yasa ya kawo mana wasu ayoyi da suke akwai wannan lafazin haqa qadri din a ciki ga wata ita ma Allah madauki yana cewa wa ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushriku yace wa ma qadarullah haqa qadri ai waɗannan mutane masu shirka da Allah basu girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba da ta cancance shi wa wannan wawun ta hali ce wal halu al hali kuwa shi Allah ku dubi wannan abu nan malami suna faɗar cewa Allah subhanahu wataala tunda yayi nafin cewa masu shirka basu girmama shi haƙiƙanin girman sa ba kuma da ya kawo abinda zai nuna munin hakan abinda suka aikatan sai ya kawo abinda ke magana akan girman zatinsa girman zati ba girman daraja ba to wannan yana nuna mana nan ana zancen girman zatin Allah ne menene abinda ke nunawa indai kun fahimce ni ai mun san Allah yana da zati yana da siffofi zatinsa shine hakikaninsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce basu girmama Allah hakikanin girmamawa ba bayan kuwa al-ardu kasa din nan jami'an dukkaninta qabdatuhu yawm al-qiyamati dam kasace ran tashin al-qiyama gaba dayan kasa
kamar ka dauki misali wani abu ne ka rike a hannunka kai a matsayin ka na dan adam to haka Allah subhanahu wataala ce qabdatuhu damka nan kace damka ku da hannu ba mu san yadda hannun Allah yake ba amma tunda ya fada haka abin yake girman kasa diye da kake ganin ta to damkar Allah ce shi yasa malami suke cewa Allah subhanahu wataala duk da bamu ga zatin sa ba to girman sa yafi duk abin da kake tsammani girman sa na zati na hakikanin yadda yake wanda bamu sani ba da kuma girman sa na daraja na sifar sa to wanda zai rike maka kasan nan da kuke ta kokowa akan ta ana ta fada to gaba ɗayan ta da garuruwan da kasashen da ruwan da tekun da ke ciki damkar Allah ce ran tashin alkiyama haka zai damke ta kamar abun wasa Allahu akbar was samawatu sannan sammai shine as-samawat sama da daya ta biyu ta uku wannan halicin saman baki ɗayan su a yadda suke matuwiyatun bi yamini haka suke su ma a tattare a hannun sa an nade su a hannun sa ya rike su la ilaha illallah gaba ɗayan universe din haka Allah subhanahu wa ta'ala a hannun sa an nade ta tana hannun sa bi yaminihi haka ya fada kun ga menene mai yamini hannu to dan Allah wanda yake da wannan irin sifa duk da bamu gani ba ya zaka dauko wani abu mai kashi mai fitsari an san uwa an san uba ka zo ka ce shi ma ya halicci kaza kuma ana neman gafarar sa ba a kyauta ba ai kaga ba a girmama Allah ba to shine abin nufi shi yasa yace subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya daukaka amma yushrikun daga abin da suke tarayya da shi din ta'ala wanda ya karanta risala a cikin ku ya san yadda malamin risala ya ta amfani da wannan lafazin ta'ala an kaza ta'ala an kaza ma'ana ya daukaka yafi karfin a ce masa kaza don haka duk abin da kuke girba abin nan yin tarayya da Allah da shi abotawa wannan abotawa wancan abotawa wancan to Allah ta'ala an sama yake da su yafi karfin su kar ku hada su da shi mun shine ma'anar wannan aya to sai yake cewa to wannan ya gama kawo mana wannan ayoyi sai kuma ya ci gaba yake cewa fama qadara alqawiyya alaziza haqqo qadrihi man ashraka ma'ahu adh-dha'ifa adh-dhalila man ashraka ma'ahu adh-dha'ifa adh-dhalila duk wanda yayi tarayyar mai rauni makaskanci ma'ahu ai ma Allah ya hada su tare da Allah to fama qadara alqawiyya alaziza to bai girmama bai bada darajar da ta dace ba ga mai karfi kuma mabuwayi mai karfi kun ga kishiyar adh-dha'ifu ne al-azizu mabuwayi kishiyar menene adh-dhalilu to idan ka dauki wanda yake mai rauni kuma dhalili wanda ba qawiyyu ba ba aziz ba ka rike shi ka bauta masa kamar yadda kake bautawa al-qawiyyul aziz to ai baka girmama al-qawiyyul aziz din ba an gane insha Allah to sai ce wa alam ka sani kuma ya kai mai karatu annaka idza ta'ammalta jami'a tawa'ifi ad-dalali wal bid'i wajadta asla dalalihim raji'an ila shay'aini wannan littafin yana da muhimmanci wajen yadda yake mayar mana abubuwa zuwa ga asalin su yayi mana wannan ya kai sau hudu kenan yanzu ko yace asalin kaza dama daga kaza aka same shi ko ya gaya maka tushen bala'i kaza to shine kaza in ku ka san tushen abu in kana son kai maganin rassan sa ai sai ka tafi gun tushen in kai maganin tushen sai ga cewa duk ka huta ba wani reshi da zai zo kuma ya dame ka yana shiga maka hanci an fahimci wannan abu shi yasa duk wata matsala zaka ga manyan mutane ko masu yin tsare-tsare kamar ka ce policy makers in suna yin shawara yadda za a yi maganin matsala ai suna sa a yi musu rubutu ne akan sabubban matsala ko in ka san sababin matsala ka fi sanin hanyar da za ka yi maganinta duk ko matsala da kake ciki baka san sababinta ba to kar ka yi tsammanin za ka samu maganinta an fahimci wani abu wannan sanannen abu ne ga dukkan masu shugabanci to menene sababi yana abin da yake faɗa a nan shine wa alam ka sani annaka cewa kai idza ta'ammalta in ka lura da jami'a tawa'ifi ad-dalali dukkan kungiyoyin bata wal bid'a da bid'o'i wajatta zaka samu asla dalalihim asalin batan nan nasu raji'an ila shay'aini yana koma ne zuwa ga abubuwa biyu asalin batan su yana koma zuwa ga abubuwa na biyu ahaduhuma na farkon su dhannuhum billahi dhanna sau'i mummunan zaton da suke wa Allah suna wa Allah mummunan zato ma'ana ba su san Allah yadda ya kamata ba yadda suke daukar sa ba haka yake ba yadda yake a hakika su ba su kai ga su fahimci yadda yake ba shine ma'ana suna masa mummunan zato abinda bai kamata a ce yayi ba sai su dangana masa su ce yayi abinda ya kamata haƙƙin sa ne sai su ce baya yi ai kaga an yi mummunan zato mun fahimci wannan athani annahum lam yaqduru ar-rabb haqq qadrihi na biyu shine basu kaddara Allah sun bashi matsayin sa yadda ya dace ba abin da yake nufi anan wasu daga cikin sabubba idan ka duba duk batan masu bata zaka iya mai da shi zuwa ga wannan wasu malamai a aikin da suka yi na wannan sabubban bata a rayuwar dan adam sun mai da su zuwa ga wasu abubuwan wasu zaka samu su daga wannan abun wasu kuma sun saba wannan kaman daga ciki wasu malaman suna cewa a daga cikin sabubban akwai guda uku manya masu muhimmanci idan an mutu mana anan suna cewa sababin bata mai so ya iya rubutawa zan faɗe su da larabci sai ka ƙara akan waɗannan da aka faɗa banda wannan guda biyu mun dai fahimci wannan guda biyu duk da bamu gama su ba zamu da mu ci gaba da abin da ya gaya mana akai dame dame su'u dhanni billah ko da kuma adamu qadrullahi ko taqdirullahi haqqa qadrihi rashin girmama Allah hakikanin girmama sa da kuma mummunan zato ka rike wannan to generally kuma in ka duba za ka ga sabubban da yasa mutane suke bata daga gaskiya gaba ɗaya ma na farko akwai qillatul fahmi li kalamillahi wa kalami rasulihi karancin fahimta ga maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sababi ne babba karancin fahimta wannan zaka iya fassara shi da jahilci rashin karatu rashin fahimta tunda aka ce faham rashin fahimta ko yana da alaka ne da ilimi ai ko sai ka iya ce masa jahilci akwai wanda sababin batan sa jahilci ne wani ne ya jashi ya tafi wani kuma ba jahili bane amma maganar Allah akan wannan abun bai fahimce ta ba ko da malami ne a wani gurin a abubuwa da yawa zai maka magana a matsayin malami amma a gefen wannan abin da Allah ya faɗa kar ai kaza kuma ai kaza bai fahimci abun ba haka nan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fahimtar ta mun ji daya a cikin wannan na daban din banda wanda ke cikin littafi sababi na biyu ta'zimu ar-ra'yi wal aqli wa taqdimuhuma ala al-wahyi girmama ra'ayi da kuma girmama hankali da gabatar da su waɗannan abubuwan guda biyu akan wahayi wannan shi ma sababi ne na batan mutane da yawa in ka lura da tarihin kungiyoyi daban-daban da suka balle daga musulunci na asali musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa asalin waɗannan sababun su shine ɗaya daga cikin waɗannan ko jahilci ko rashin fahimtar abin da Allah maduki ke faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisai ko kuma abu na biyu girmama ra'ayi in an ce ra'ayi ana nufin tunani yawwa girmama da kuma hankali da fifita shi akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya cewa daga cikin manya-manyan sabubban da suka jawo tashin hankali ma gaba ɗaya a duniya da watsi da addinai da kimbin maganar Allah wannan maganar tana daga cikin manya ko ba haka bane asalin bacewar mutane asali daga kan hanyoyi wasu hanyoyi ne na tunani za a kawo Allah ya ce kaza sai mutane su kare ta su ce wai ya saba mu hankalinmu duk mutumin da zai ce shi hankalinsa ba zai karbi maganar Allah ba to anan ya dauko kansa rikici mun fahimci wannan abun kuma in kun kula duk rikicin da aka yi a baya tun rikicin da aka yi da philosophers tun kafin ma zuwan musulunci da malaman yahudawa hellenism da ake kira abin nan fikira ta harkar abin nan mutanen Greece wannan fikira da ta zo ta falsafa Yahuda suka fara fada da ita kafin musulmi. Wasu malaman suka ki karba suka yi watsi da ita. Wasu kuma suka karba. Irin su Musa ibn Maimun a cikin manyan malaman Yahuda, yana cikin manyan malaman Yahuda da suka karbi harkar falsafa kuma suka yi ta yada ta. Aka yi watsi da maganganun da suke cikin Bible din da ke hannun su, aka tafi zuwa ga wannan abu. Saboda an rena abinda alal aqalla koda akwai kurakurai a cikin Bible, to suka yi watsi da shi suka kama ra'ayoyin wannan falsafa. Musa ibn Maimun da suke cewa Maimonides a cikin littafin masu abin nan mutanen yamma. Daga nan kuma aka zo mana muma a cikin musulmi, wannan mun sha magana akan ta kun san kissar me ya faru. To duk babban abin da ya jawo shine wani ya ce shi hankalinsa yafi karfin wannan wa'ayin da ke cikin Alkur'ani, shi ba zai yadda da kaza ba, saboda shi ko yayi bincike a matsayinsa na dan adam ya gano abu kaza daban, to na Allah nan shi ba zai iya yadda da shi ba. Kun ga haka aka samu mu'tazilawa da suka girmama hankali akan nassi, har za a ce musu ga abu kaza sai su ce su ba su yadda ba. Har kisar Amr ibn Ubayd mun sha fada anan ko mutumin da aka gaya masa Allah ya kaddara abubuwa ce a shi sam bai yadda ba, aka masa hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace shi bai yadda da shi ba, yace da tabi'in da ya fadi wannan hadisin zai zo zai ce ƙarya yake, yace da Ibn Mas'ud zai zo da kansa ya gaya masa zai ce bai yadda ba, yace da manzon Allah zai gaya masa da kansa zai ce ya Rasulullahi wannan ba daidai bane, yace ba zai karba ba, yace kai da Allah zai gaya masa wannan abun zai ce ya Allah ba akan haka kai alƙawari da mu ba. Saboda me ya gina abubuwansa akan ka'idoji na hankali? Yawwa, shi sa wannan da ake ce su ne gyauran su na zamanin yanzu, ai su ne waɗanda ake faɗa masu girmama hankali, wanda ake ce rationalist, su komai suna auna shi ne da hankali, daga ya fita daga hankalin su sai su ba su yadda da shi ba. To asalin bala'in duniya na batar al'umma yana koma ne zuwa ga wannan nabi din. Na uku, na karshe shine alhawa. Alhawa, son zuciya. Yawwa, kun ga mun samu nawa? Jahilci da me gabatar da bincikenka da hankalinka akan nassi da kuma son zuciya da kuma waɗancan guda biyu da suke cikin littafin, sai mu koma mu ci gaba da karanta su ko da ke lokaci ya ƙure ko. To mu tsaya nan, za mu tashi kan wa'alam annaka idza ta'ammaltan, sai mu dawo mu sake nan insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta, Allah ya tabbatar da mu akan hanya ta daidai, Allah ya hana mu kaucewa da rena Qur'ani da hadisi, Allah ya tabbatar da mu akan bin Qur'anin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan abubuwan mu. Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Allah madaukaki muke roƙo har yanzu ya sa mu zauna lafiya. Allah ya ba mu haɗin kai abubuwa da suke tinkarar ƙasar nan tamu na harkokin siyasa, muna fata a yi su lafiya, a ƙare lafiya ba tare da tashin hankali ba. Allah bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fi